Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Kike gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi 27 ga watan Satumba, shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai.
Hadiza, cibiyar da ke sa ido kan annobar COVID-19 ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce adadin masu kamuwa da cutar ya karu matuƙa a Indiya da nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Amy Coney Barrett a matsayin wacce yake so ta maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin ƙasar. Rotimi daga Libya na cewa an dawo da ayyukan haƙan mai a wasu wurare biyar da ke ƙasar bayan da aka kwashe wata takwas ba a gudanar da ayyukan.
Tukanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a jihohin Adamawa da Taraba, ƙungiyoyin ƙwadago da kuma na 'yan jarida a Najeriya sun sha alwashin mara baya ga yajin aikin sai baba ta gani da ake sa ran somawa a ranar Litinin.
Babu da doka da ta zo daga kotu akan samu dakatar kuma ma ai wanda ma suka tafi kotu din ma akwai su ba da su muke kuma ba su muke wa yajin aiki ba mu muna yajin aiki nan saboda gwamnatin kasar mu ta san abin da talakar na ciki ne.
Haka kuma gwamnatin Najeriya ta gargadi al'ummar kasar da su yi tsaka tsantsan wajen kaucewa kamuwa da cutar corona, inda take cewa rashin daukar matakai da suka dace ka iya sanya a sake killace jama'a a cikin gidajensu.
Jami'ar Najeriya sai suka yi mun gwada wato 47 a rana, yanzu shine za mu iya muka yi wannan kafin wata biyu wata biyu shine za mu yi magana. Amma yanzu maganar da muke da ke Allah wajen mutane 2,300 kawai ake fadawa a Najeriya a rana.
Sannan kuma masu shafi Najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakin da Amurka da Birtaniya suka ɗauka na hana wasu 'yan siyasar Najeriya bizar shiga ƙasashensu bisa zargin hannu a magudan da aka tafka a wasu zaɓuka da aka yi a Najeriya.
Shi harkar diplomasiya kai min ne in maka, amma sai akwai dalilai. Su dai irin zaɓensu ba irin zaɓenmu ba ne. Za a yi zaɓe ma ba ga ɗan sanda ko ɗaya a wurin da ake zaɓe ba.
Madina Mishanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Cibiyar da ke sa ido kan annobar COVID-19 ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce adadin masu kamuwa da cutar ya karu matuƙa a Indiya da nan Amurka. A ranar Asabar cibiyar ta Hopkins ta ce an samu sabbin mutum 86,054 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka wuce. Sannan a nan Amurka kuma sabbin mutum 55,054 suka kamu. A Amurka, annobar ta kai yankunan da a da babu yawaitar cutar, a lokacin da yankunan arewa maso gabashi da kudanci da jihohin yammacin ƙasar suke fama da annobar. Cutar ta yi kamari a jihohin North Dakota, South Dakota, Iowa da Wisconsin. A gefe guda kuma, nahiyar Turai ma ta sake ganin ɓullar sabbin masu kamuwa da cutar. Lamarin da ya sa gwamnatoci suka maido da matakan kulle da rufe wuraren kasuwanci domin a daƙile yaduwarta. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Amy Coney Barrett a matsayin wacce yake so ta maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin ƙasar. Rasuwar Ginsburg ya ba Trump wata dama ta samun ƙarin alƙalai masu ra'ayin mazanjiya a kotun gabanin zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a ranar 3 ga watan Nuwamba.
Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant.
Yace abun alfahari ne a gare ni na zaɓi ɗaya daga cikin fitattun masu basira a fannin shari'ar ƙasar nan domin zama mai shari'a a kotun koli. Mata ce da ta samu ɗaukakar da babu kamarta wacce za ta miƙa wuyanta ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan mata ita ce mai shari'a Amy Coney Barrett. Shugaba Trump wanda ya bayyana hakan a ɗan ƙaramin lambun shakatawa na Rose Garden da ke fadar White House a ranar Asabar. Ya ayyana Barrett a matsayin wacce ta matukar cancanci a bata wannan mukami. Ya kuma nuna fatan ba za a samu matsala ba wajen tabbatar mata da mukamin, inda ya nemi 'yan majalisa da kafafen yada labarai da su gujewa saka siyasa a lamarin. Su dai 'yan Democrat sun fi so a bari sai an kammala zaɓe kafin a maye gurbin marigayiya Ginsburg. Al'ummar ƙasar Switzerland na kada kuri'ar raba gardama a yau Lahadi. kan batun takaita shigar baki kasar daga kasashen tarayyar Turai da kuma kan wasu batutuwa na cikin gida. Idan dai har bukatar da jam'iyyar Swiss People's Party ta karbu a wannan zaben rabu gaddama, hakan na nufin za a fifita 'yan kasar ta Switzerland wajen daukan aiki da cin gajiyar shirye-shiryen more rayuwa akan waɗanda suka shiga kasar daga kasashen kungiyar tarayyar Turai 27, kungiyar da ita Switzerland din bata ciki. Sai dai hakan ka iya zama illa ga 'yan kasar ta Switzerland da ke sha'awar zuwa yin aiki a sauran kasashen kungiyar ta tarayyar Turai. Sannan amincewa da matakin fifita 'yan kasar akan baki daga kungiyar ta EU zai iya yin targaɗe ga mu'amalar cinikayya tsakanin kasar ta Switzerland da tarayyar ta Turai, wacce ita ce babbar kawar ta Switzerland a harkar kasuwanci. Akalla mutum miliyan 1.4 daga kasashen EU na zaune a Switzerland, wacce adadin al'ummarta aka yi kiyasin ya kai miliyan 8.2, yayin da 'yan kasar 500,000 ne ke zaune a wasu kasashen tarayyar Turai.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, a jihohin Adamawa da Taraba, ƙungiyoyin ƙwadago da kuma na 'yan jarida a Najeriya sun sha alwashin mara baya ga yajin aikin sai baba ta gani da ake sa ran somawa a ranar Litinin. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago kenan a jihohin Adamawa da Taraba, yayin da suke bayyana mubaya su ga umarnin da uwar kungiyar ƙwadago ta NLC da kuma TUC suka bada na soma yajin aikin gama gari daga wannan Litinin. Kwamarar Emmanuel Fashe da ke zama shugaban kungiyar ƙwadago ta NLC a jihar Adamawa ya bayyana dalilansu na shiga wannan yajin aikin da kuma irin damarar da suka yi.
Yanzu talakawa ne da kansu suka cewa a kungiyar ƙwadago don Allah ku zo ku taimake mu, ku cece mu ƴan ƙasar nan, ku taimake mu talakawan ƙasar nan cikin matsalar da muka samu kanmu. To kuma ka san dai kungiyar ƙwadago ba za su tashi daga gadonsu kawai a ranar ɗaya su ce sun tashi da wani yajin aiki kuma wani mataki ba,
amma kuma kotu ta ba da gami a dakatar kuma kun ce za ku ci gaba. Wannan ba kaman kin bin umarnin kotu bane,
ba mu da doka da ta zo daga kotu akan cewa mu dakatar. Kuma ma ai wanda ma suka tafi kotu in ma akwai su ba da su muke, kuma ba su muke wa yajin aiki ba. Mu muna yajin aiki nan saboda gwamnatin kasar mu ta san abin da talakar na ciki ne, ba kuma muna yajin aiki saboda wani kungiya ko kuma wasu ƴan raru da suka samu kansu sai su samu kotu ta ba su wani doka ba. Amma duk da haka ma magana take da kai yanzu ko kungiyar mu ta kasa ko ta jiha ba inda muka samu takardar cewa ba za mu tafi yajin aiki ba.
Amma wani yanayi na ba sabon ba, kamar sauran kungiyoyin ƙwadago a Najeriya, ita ma kungiyar 'yan jarida ta NUJ ta ko umarci 'yanta ne da su shiga wannan yajin aikin gama garin. Muhammad Ismail, wani ɗan jarida ne da ke bin diddigin lamuran yau da kullum, ya ma bayyana dalilansu na mara kungiyar ƙwadago.
100%.
Ko abin ya shafe ku ne?
A yanzu wani ne bai shafa ba a Najeriya nan. Yanzu ka je ka duba an ƙara abin nan minimum wage ya zama wata kankantar albashi ya zama 30,000, amma kuma sai kasance a wasu wuraren ma shinkafa buhu 30,000 ne. Sannan kuma duk da haka an zo an ƙara kuɗi, yanzu ya kasance dai gaba ɗaya mutum ba zai iya lura da kashi ko da mutum shi kaɗai ne ake ɗauko 30,000 na aka ce bi da iyali bi da kowa 30,000 nan ba ta kashi ko ina ba. So ana wannan ne kuma aka zo aka ƙara kuɗin fetur, aka ƙara kuɗin abin nan, to abin ya yi dukan ya yi yawa.
Da haka ku za ku yajin aiki?
Saboda haka mun yarda da wannan abu na ɗin 100%, kuma za mu mara ma NLC da kuma NUJ baya 100%.
Ya mako zuwa yanzu tuni 'yan kasuwa da kuma sauran jama'a suka soma nuna damansu dangane da wannan yajin aikin da za a soma.
Sunana Musa Ibrahim. Zai shafi ne mana ba a fita aikin gwamnati ga mu ne za a samu a shiga saya ba a kasuwa? Ba shi ana fitowa kasuwa ne mu ma za mu samu jama'a su sai kaya wurin mu ba? Tuna da wace matsala su tai ma. Duba wannan abu ya sauke wannan mai da wuri-wuri da gaggawa saboda jama'a su samu rayuwa ya yi tsada sosai. Kanan gaskiya.
Sunana Isa Muhammad.
Dume?
Zai shafi gaba daya. Ta ina kuɗin lantarki ya yi yawa, kana da kuɗi ne kai da za ka biya yanzu? Harkoki ya tsaya ya fi na yasu nan ciwon nan
na
corona. Gwamnati muna kiransa tun aka fara APC ina ciki har zuwa yau ban fita ba. Ba mu tsammani Buhari zai yarda da wannan kiran waɗannan. a shiga a ƙara wutar lantarki da kuma menene ɗin da kuɗin mai. Najeriya mu gaba da tsadar rayuwar nan ba mu ga manya ka ba wallahi.
Koma da menene dai, fatan talaka dai shi ne Allah ya sa a sasanta. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma kama mu dauke da sauran labaran duniya.
Hukumomi a Faransa sun ce mutumin da ake zargi da kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a birnin Paris a ranar Juma'a. Ya ce ya yi tsammanin harin da ya kai akan ofishin mujallar nan ce ta Charlie Hebdo mai wallafa labaran barkwanci, saboda kwanan nan ta wallafa wani abun batanci da ya shafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'an ƙasar ta Faransa sun ayyana maharin a matsayin wani matashi dan shekara 18 daga ƙasar Pakistan, wanda ya isa ƙasar shekaru 3 da suka gabata ba tare da rakiyar wani babba ba. Bayani sun nuna cewa ga dukkan alamu matashin bashi da masanin cewa ofishin mujallar ya tashi daga wannan wuri bayan harin da aka kai masa a shekarar 2015 wanda ya halaka mutum 17. Rahotanni daga Libya na cewa an dawo da ayyukan haƙar mai a wasu wurare biyar da ke ƙasar bayan da aka kwashe wata 8 ba a gudanar da ayyukan. Daga cikin wuraren haƙar man da aka koma aiki har da babbar tashar al-Sharara wacce ta fi kowace girma a ƙasar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa an ɗan samu tashe-tashen hankula a nan da can a Tripoli, babban birnin ƙasar ta Libya, amma kuma batun maido da ayyukan haƙar man ya mamaye matsalar tsaron da ake fuskanta. Shugaban dakarun da ke tsaron tashoshin man fetur ɗin ƙasar, Janar Naji Magribi, ya faɗa wa kafofin yaɗa labaran ƙasashen Larabawa cewa an maido da ayyukan haƙar mai a tashoshin Zutini, Brega da kuma Rika. Maido da ayyukan haƙar man dai na kunshe ne a wutar yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin ɓangaren Janar Haftar da mataimakin Prime Minister Ahmed Matik da ke ɗaya ɓangaren gwamnatin da ke hamayya a Tripoli.
Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi al'ummar ƙasar da su taka tsantsan wajen kaucewa kamuwa da cutar coronavirus, inda take cewa rashin ɗaukar matakai da suka dace ka iya sanya a sake killace jama'a cikin gidajensu. A kuma daidai lokacin da kungiyar ma'aikatan lafiya ta kasar ke barazanar ɗaukar mataki idan har gwamnati ta gaza cika musu alƙawarinsu. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim ɗauke da rahoton.
Sakataren gwamnatin kasar Boss Mustapha ne ya sanar da haka sakamakon ganin yadda cutar ke sake dawowa a kasashen da suka yi nasarar dakile ta, abinda ya sa hukumar lafiya ta duniya ke daɗa gargaɗin jama'a akan bin matakan kariya. Kazalika hukumar takaita yaɗuwar cututtuka ta kasar NCDC ta ayyana cewa tana aiki tare da haɗin gwiwar cibiyar nazarin lafiya ta Najeriya da takwarorinsu za su gudanar da binciken faɗaɗa sanin waɗanda ke ɗauke da cutar a kasar. Kan wannan batu na zanta da tsohon shugaban hukumar ta NCDC Farfesa Abdulsalam Nasidi.
Duk kasashen da suka sha gaban wannan cutar kuma suke ta kokarin su tabbatar cewa sun kada illar cutar ne, su ne wanda suke ƙara ƙarfin masana'antunsu da suke gwaji, suke gwada mutane da suka gano waye suka kamu da cutar, waye ba su kamu da cutar ba. Masana'antar lafiyar duniya wato WHO ta fannin Afirka ta ce yanzu kasashe daban-daban na Afirka kowanne suna da adadin mutane da ya kamata su gwada kowace rana domin su iya gano inda wannan cutar ta yaɗu a kasashen. Jami'an Najeriya suka yi sai mun gwada wato 47,000 a rana, yanzu shi ne za mu iya muka yi wannan kafin wata ɗaya wata biyu, shi ne za mu iya mu gano. Amma yanzu maganar da muke da Allah ya wajen mutane 2,400 kawai ake gwadawa a Najeriya a rana, to kin ga wannan yanzu ko ma an ce 10,000 ne har dai har yanzu ba dai kai 47,000 ba a rana.
A ɗaya ɓangaren kuma, bayan ƙungiyar haɗaka ta ma'aikatan lafiya a Najeriya Johesu ta dawo daga yajin aikin da ta shiga na mako guda a ranar Litinin ɗin da ta gabata, saboda abin da ta kira rashin biyan hakkokinta da gwamnatin kasar ta yi. Wannan matakin yajin aiki shine na baya-bayan na bangaren lafiya a kasar, inda yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 57,000. Akwai dai yiwuwar kungiyar ta sake dawowa yajin aiki a cewar shugaban kungiyar reshen jihar Kano Dr. Murtala Isa Umar.
Ba wasu abubuwan da gwamnati ba za ta kiya ba, abubuwan da muke bukata hakkin mu a bamu su ma sun yi da za su bamu, amma har suna gaya mana ba su da dan yanzu kisa abu ne na jama'a. Mu a kungiyance da shawara da zamu dauka sai mun kira mutane gaba daya an tattauna dalilin daga kowace jiha, so mun mambobin mu kowanne sai zo da bacin rai daga jihansu, cewa su mambobi sun shekara a tunda dai ba sa son su ansa da gara kawai mu tafi yajin aikin nan, tunda ba su da magana da amana da zamu yi yadda suna faran abu kuma ba haka bane ana jama'a. To shi da muke ta ganin mu ma kanmu addu'a muke, saboda mun ji yajin aikin nan mu ma kanmu a ciki muke, saboda muna da ba mu da kariya daga cututtuka, muna da yan uwa, muna da ƴaƴa, muna da iyaye wanda za su iya samu cuta da za su nemi su je asibiti, amma kuma asibiti a rubaba a aiki.
Dan majalisar wakilan tarayya kuma shugaban kwamitin kiwon lafiya Dr. Yusuf Tanko Sununu ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta wajen samar da mafita.
Da muka shigo mun yi ta kokari muka cewa mun kawo mun fito da tsari wanda yake zai rage yawan yajin aiki a ƙasa, inda yake an samu nasara ina na zo na da shi shugaban jihar na ƙasa mun tattauna, kuma muna duban hanyar da za mu kira su nan ba ta daiwa ba mu zo mu zauna da su domin mu ƙara fahimtar juna. Ta gwamnati wato matsalar da ake samu a mafi yawancin lokaci shine ana sa hannu waɗanda suke wakiltar gwamnati don tattaunawa da shugabannin kwadago, akan sa hannu ba tare da an yi la'akari da me ye gwamnati ke da shi ba take iya yi, sai bayan an sa hannu sai a ga cewa yin wannan abun ya yi nauyi ga gwamnati.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To masu sharhi a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakin da Amurka da Burtaniya suka ɗauka na hana wasu 'yan siyasar Najeriya bizar shiga ƙasashensu bisa zargin hannu a magudan da aka tafka a wasu zaɓuka da aka yi a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Najeriya dai ta nuna damuwarta akan wannan matakin tun farko da kasar Ingila ta ɗauka har da Amurka, wanda ke nuna cewar an jera waɗansu sunaye na waɗansu manya a Najeriya da cewar ba za su samu izini na shiga Ingila ba, kuma wanda ke da takardar shiga Ingila an haramta ta domin sun faɗo jerin mutanen da aka haramta wa shiga Ingila bisa ga zarge-zarge na magudin zaɓe. Malam Nasiru Zaharuddin na ɗaya da jikin 'yan Najeriya da suka yi aiki a ofishin jakadanci na Najeriya da ke Ingila, kuma na yi mai tambaya domin in ji ko akwai hujja da kasar Ingila za ta ɗauki irin wannan matakin akan Najeriya, inda yake cewa
shi harkar diplomasiya kai min ne maka, amma sai akwai dalilai. Su dai irin zaben su ba irin zaben mu bane, za a yi zabe ma ba ga dan sanda ko dai a wurin da ake zabe ba. To kaga bin wannan hanyar na hana mutane su visa ba zai haifi da mai ido ba. Idan akwai dalilai babu shakka za a iya yin koko za a iya hana ita kanta kasar Ingila ko Amurka ƴaƴan ta shigowa Najeriya, amma sai da kwararan dalilai.
Yanzu Najeriya na da hujja ta zargi cewa an mata katsa London akan sha'anin cikin gidanta tunda na ɗaukar matakan getta matsalolin zaɓe.
To ayin ka kula lokacin shugaba Gaddafi na Libya da lokacin Umar al-Bashir na Sudan da Hugo Chavez da Maduro na Venezuela da Robert Mugabe na Zimbabwe, duka ƙasashen nan na yamma sun hana waɗannan shugabanni da ma wasu 'yan siyasar ƙasashen su shiga ƙasashen su saboda wasu dalilai. Saboda haka kuma waɗannan ƙasashe ba su taɓa cewa dan me aka yi haka ba, sai dai illa iyaka su ma suna mai da martani ta wasu hanyoyi.
A waje ɗaya ambasada Muhammad Lawal Munir ya yi mun tsokaci dangane da hujjojin da Najeriya ta dogara da su wurin nuna cewa ba ta ji daɗin wannan mataki da Ingila ta ɗauka ba.
Sai an yi hankali sosai, in ba haka ba za ka tarar da cewa akwai 'yan hamayya a cikin sha'anin abin nan ɗin, banda aka sau nawa ne irin abubuwan da ake wasu ƙasashe su manyan ƙasashe suka sa baki.
Amma yanzu ita Najeriya akwai abin da za ta iya yi ta mai da martani tun da can ƙasar Ingila ko Amurka ba a magana magudin zaɓe ga misali ko yin wani abu da ka kaci hakkin bil'adama?
Hanyar da za ta bi kawai shi ne ta ce ita ma za ta hana mutane idan an zaɓi waɗansu mata an bayar ta masu waɗansu a can ta ba su, amma su ba sa zuwa su nemi wani abu a wurinmu da abin zai dame su. Mu yawancin manyan da za a sawa za ta ƙila ma suna da wasu abubuwa nasu a can ajiye, in aka yi musu haka za su ga an cuce su, waɗansu neman lafiyar su ma sai can za su je saboda haka za an cuce su, amma bambancin kenan. Saboda haka su ƙasashe manya irin waɗannan 'yan Ingila, America, jangan da sun san ga dama za su yi abin da suka dama sun san ba abin da zai biyo baya. Da kaman kasar da yake za a iya mayar da martani ne, su ma ba za su fara ba.
Ambassada Munir Jafaru kenan, wani tsohon jakadan Najeriya kasar Taki, Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a yanar gizo. Masu sauraro, barkanku da kasancewa da ni cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako da shirin matasa a duniyar gizo na tabo duk batutuwan da suka shafi alakar matasa da yanar gizo. Mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Karu dake Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina,
matsalolin da za su fuskanta shine kaman rashin bacci, domin yawan amfani da waya da daddare, kuwa sai amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa. Kuma in ba hutawa dinnan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini. Bayan haka kuma halayen suna canzawa, sai kaga matasa sun fara fada ko sun fara raini abinda da ba sa yi, domin yawan rashin amfani da waya, kuma ba a samun bacci, ba a samun huta. Sai kuma halayen su na mu'amala zai canza, domin yawan sa hankali akan waya, ba a iya ayi mu'amala kaman da da mutane, ba a zumunci, ba a yin abubuwan da da ake yi. Wasu su ma yana iya zamana cewa ba sa iya karatu, ba sa iya zuwa makaranta, ko sun je makaranta ma hankalin su na kan waya, ba sa iya karatu, ba sa iya abin da ya kamata.
To masu sauraro, a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauki idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman.
Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki, za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. In suka shirya abubuwan da ya kamata su yi, zai taimaka su ya rage musu amfani da waya. Kaman su ba da lokaci wa waya, lokaci na aikin gida, lokaci na ibada, lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida. In suka yi haka, lokacin da suke bawa waya zai ragu. Sai kuma za su iya neman rana a rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba, bawa ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba. Za a iya kiransu, kuma za su iya kira in ya kama, amma wa ranar ba za su shiga shafukan sada zumunta ba, ko kuwa ba za su dinga bincike a yanar gizo ba. Wannan zai rage musu amfani da waya. In kuma za su yi bacci, za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu, domin in suka aje shi a gefensu zai sa su dinga buɗe wayan, kuma wannan zai karkata baccinsu ko ya hana su ma bacci. Sai kuma wanda suke amfani da waya wa ƙararrawa don su tashi da safe, za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na ƙararrawa, saboda in ka aje shi ka ce shi ƙararrawa ne, to muddin ya tada kai, za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike. Sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wayansu abubuwa, ka rage muryar sanarwa, saboda in ka rage muryar sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba. Sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan, a cire su. Duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani, in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba. Muna ba da shawara a yi amfani da waya a rana wa tsawon awa biyu zuwa uku. Kar ya wuce haka, domin in ya wuce haka za a iya samun illa. In kuma duk abubuwan da aka lissafa nan bai yi ba, mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba, to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa, wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa.
To a gaida Husaina Suleiman wacce likita ce a ɓangaren halayen ɗan adam da kuma damuwar ƙwaƙwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin. Da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro, a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi, ina son in tunasar da ku cewa za ku iya samuna ko da yaushe akan shafina na Twitter
domin ajiye min sakonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine @mss_dweynah. Sai mun hadu a Twitter, za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com. Kullum ran Lahadi, kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC.
To a gaida Madina mai shani, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Cibiyar da ke sa ido kan annobar COVID-19 ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce adadin masu kamuwa da cutar ya karu matuƙa a India da nan Amurka. A ranar Asabar, cibiyar ta Hopkins ta ce an samu sabbin mutum 86,054 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka wuce. Sannan a nan Amurka kuma sabbin mutum 55,054 suka kamu. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Amy Coney Barrett a matsayin wacce yake so ta mai gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin ƙasar. Rasuwar Ginsburg ya ba Trump wata dama ta samun ƙarin alƙalai masu ra'ayin mazan jiya a kotun gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi a ranar 3 ga watan Nuwamba. Al'ummar ƙasar Switzerland na kada ƙuri'ar raba gardama a yau Lahadi kan batun takaita shigar baki ƙasar daga ƙasashen tarayyar Turai da kuma kan wasu batutuwa na cikin gida. Idan dai har buƙatar da jam'iyyar Swiss People's Party ta karɓu a wannan zaɓen raba gardama, hakan na nufin za a fi fifita 'yan ƙasar ta Switzerland wajen ɗaukan aiki da cin gajiyar shirye-shiryen more rayuwa akan waɗanda suka shiga ƙasar daga ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai 27, ƙungiyar da ita Switzerland ɗin ba ta ciki. Sai dai hakan ka iya zama illa ga 'yan ƙasar ta Switzerland da ke sha'awar zuwa yin aiki a sauran ƙasashen ƙungiyar ta tarayyar Turai. Hukumomi a Faransa sun ce mutumin da ake zargi da kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a birnin Paris a ranar Juma'a ya ce ya yi tsammanin harin da ya kai akan ofishin mujallar nan ce ta Charlie Hebdo mai wallafa labaran barkwanci, saboda kwanan nan ta wallafa wani abin ɓatanci da ya shafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanai sun nuna cewa ga dukkan alamu matashin ba shi da masanin cewa ofishin mujallar ya tashi daga wannan wuri bayan harin da aka kai masa a shekarar 2015 wanda ya halaka mutum 17.
Sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu miƙa sakon taya murna ga Malam Agali Adali Toro da amaryarsa Malama Mahazatu Mamman Amadu waɗanda aka ɗaura aurensu a jiya Asabar a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa, sai Leo Sahilo wanda ya bada umarni, dama injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, a huta lafiya, ma assalamu.